grano sintética. The Voice of America,
direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 26 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zara an shiga kokantan inda hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir yake bayan wani hari da aka kai tare da kwashe gidan yarin da yake tsare. Rundunar sojin saman Jamus ta sanar da cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojin Rasha a sararin samaniyar tekun Baltic. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya lashe amansa kan kalaman da ya furta na cewa kasarsa za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta ce ta samu nasarar kwashe jami'an diplomasiyarta daga kasar Sudan. Sai dai wasu 'yan kare haƙoƙin bil'adama sun nuna damuwa kan ɗalibai da sauran 'yan Niger mazauna Sudan da aka bari a can.
Jami'an diplomasiya su an ƙetar da su, su kuma wannan talakawa an bar su kenan, ka gani ba za su ci a gwamnati musu adalci ba. Su yanzu ya ne makomata su, ya ne mai gwamnati ya tara da musu don samar su ma a samu a kare su da wannan bala'i.
Sannan za ku ji cewar direbobin motoci da ke jigilar kayayyakin kasuwanci daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar zuwa Sudan sun shiga halin zulumi bayan barkewar rikicin. Yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariyar ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani hari kan gidan yarin da ake tsare da hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir ya haifar da kokantan inda yake a yayin da manyan janar-janar biyu na kasar suke ci gaba da gwabza yakin neman iko. Rundunar soji ta ce ana tsare da shi a wani keɓantaccen wuri yayin da rundunar tsaro ta RSF ta yi zargin cewa sojojin sun kwashe gidan yarin ne da ƙarfi a zaman wani sashi na shirin mayar da al-Bashir kan mulki. Al-Bashir wanda ya yi mulkin Sudan tsawon shekaru 30 duk da yaƙe-yaƙe da takunkumai an hambarar da shi ne a yayin wata gagarumar zanga-zanga a shekara ta 2019. Kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta duniya tana neman sa bisa laifin kisan kiyashi a lokacin rikicin yankin Darfur da ke yammacin Sudan a shekarun 2000. Rundunar sojin saman Jamus ta sanar a yau Laraba cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojin Rasha a sararin samaniyar tekun Baltic. Jami'an kasar Jamus sun ce jiragen kasar ta Jamus da na Birtaniya ne suka tare jiragen na Rasha da ke tashi ba tare da na'urorinsu ba. A jiya Talata, kasar Norway ta ce sojojin samanta sun gano wasu gungun jiragen yakin Rasha da ke shawagi a saman tekun Barents. Rundunar sojin samanta Norway ta bayyana jiragen da masu kai harin mabamai biyu da tankunan dakon mai guda biyu da kuma jiragen yaki uku. A cikin rahoton da aka fitar kan halin da ake ciki a yankunan a yau Laraba, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce ana ci gaba da gwabza kazabin fada a yankunan yammacin Bakhmut. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa a yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin sanar da yarjejeniyar a yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden zai karbi bakuncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a fadar White House a wata ziyarar aiki domin murnar cika shekaru 70 da kulla hulɗayya tsakanin ƙasashe biyu da kuma tattaunawa kan dangantaka tsakanin su a nan gaba. Yarjejeniyar Washington sakamako ne na jerin matakai da aka yi da kuma shawarwari da aka cimma tsawon watanni, aka kuma tsara su domin sake jaddada kyakkyawan kudirin Amurka ga jamhuriyar Koriya, in ji wani babban jami'in gwamnati a yayin wani taron manema labarai a jiya Talata. a karkashin yarjejeniyar jami'in ya ce Seoul za ta ci gaba da kiyaye matsayinta wanda ba na nukiliya ba, kuma za ta ci gaba da bin dukkan sharuɗan matsayinta na yarjejeniyar hana yaduwar makaman na nukiliya.
An jima kaɗan Murtala Faruk sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bayyana samun nasarar kwashe jami'an diplomasiyarta daga ƙasar Sudan zuwa ƙasar Djibouti a wani ƙoƙarin haɗin gwiwa da ƙasar Faransa. Zuwa nan gaba ake sa ran waɗannan jami'ai za su sauka a birnin Yamai a cewar mahukunta a cikin wata sanarwa. Sai dai wasu 'yan kare haƙoƙin bil'adama na ganin ba a yi wa ɗalibai da sauran 'yan Nijar mazauna Sudan adalci ba, saboda yadda aka bar su a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar Laraba 25 ga watan Afrilun 2023, wacce aka aike wa manema labarai, ma'aikatar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana farin ciki akan abin da ta kira samun nasarar ficewa da jami'anta daga Sudan, su kimanin 38 da suka tsallaka Djibouti da taimakon dakarun musamman wato Force Special na kasar Faransa. Gwamnatin Nijar ce ta tuntuɓi ofisoshin jakadancin Faransa a Khartoum da Yamai akan buƙatar baiwa waɗannan jami'ai damar shiga ayarin Faransawa da aka kwashe daga Khartoum, in ji wannan sanarwa. Shugaban ƙungiyar Fadi Sanvoa Nasir Saidu da ke bayyana ra'ayinsa ya yaba da wannan mataki da yake kallo a matsayin wata alama ta kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu.
Rayuwa ta diplomasiya haka ne, imini in maka ƙasar Faransa ta kama mana sosai, ita ma wurin hiddu ɗan uwanmu daga cikin wanga matsala, wanda duk ya taimaka maka a ƙasar Sudan ya huddo maka mutanenka a cikin matsala wadda suke ciki, ta ha maza ha mata, wanda duk ƙasashe masu ƙarfi suna ta neman su huddo mutanensu, sai mu ce alhamdulillah.
Wanda yake babu wasu alƙaluma na haƙiƙa a hukunce dangane da yawan 'yan Nijar masauna Sudan, wasu majiyoyi na kwatanta cewa miliyoyi ne ke rayuwa a wannan ƙasa ta yankin gabasin Afirka. Haka kuma akwai ɗalibai 'yan Nijar da ke karatu a jami'o'in Sudan, abinda ya sa shugaban ƙungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sudi Fodi ke nuna damuwa akan halin maraicin da aka bar waɗannan bayan Allah bayan ficewar jami'an jakadancin Nijar daga Khartoum.
Jami'an diplomasiya su an ƙetar da su kuma wannan talakawa an bar su kenan, ka gani ba za su ci a gwamnati ta musu adalci ba. Su yanzu ya ne makomata su, ya ne mai gwamnati ya tanada musu don saboda su ma a samu a kare su da wannan bala'i.
Wannan ya sa Nasiru Saidu ke shawartar gwamnatin Nijar ta dage da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan ƙasar daga halin tsaka mai wuyar da ake ciki a Khartoum.
In ma na ƙasar Faransa ta ƙara kama muna, in ma na wata ƙasa ta ƙara kama muna, in ma wasu jirage mu za mu samu daga nan su ta su ɗauko su, gwamnati dole ne ta yi irin wannan aiki, tunda nauyi ne wanda ya rataye bisa ga wuyarta. Kuma muna da labarun shugaban ƙasa yana bisa wannan hanya wadda za a samu a ci gaba da huddo 'yan Nijar duk waɗanda ke buƙata haka a wanga yanayi ta ƙasar Sudan ta hwada.
A hirar da muka yi da su ta waya a yammacin Litinin ɗin da ta gabata, ɗalibai 'yan Nijar da ke Sudan sun koka a game da abin da suka kira halin ko unkular da jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar suka nuna a game da halin da suke jigi. A wani lokacin da abinci da ruwa da wutar lantarki suka fara yin wuya sakamakon ƙazamin faɗan da aka shafa kwanaki sama da 10 ana kafsawa a tsakanin janar-janar ɗin da ke hamayyar riƙe madahun iko. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk sanyin na da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya lashe wato yayi amai ya lashe kan kalaman da ya furta a jiya Talata na cewa ƙasarsa za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wadda ta bada sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yammacin jiya Talatar ne ofishin shugaban ƙasar ya sake lale dangane da kalaman na Ramaphosa tare da bayyana cewa yayi tuntuɓin harshe ne. Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Kalaman nashi dai sun haifar da cece kuce, yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin da kotun ta ICC ke nema bisa zargin aikata laifukan yaƙi ya sami gayyatar halartar babban taron watan Agusta a ƙasar ta Afrika ta Kudu. Kotun kolin India ta bada umarni ga 'yan sandan Delhi da su gaggauta gurfanar da dan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta kasar Brij Bhushan Sharan Singh wanda ake zargi da yin lalata da mata wato da mata 'yan dambe na India da dama. Umarnin kotun na jiya Talata ya biyo ne kwana biyu bayan manyan 'yan damben India sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin kasar inda suke neman a kama Singh ba tare da wani jinkiri ba. Babban mai shari'a DY Chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suka yi yana da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar wannan kotu. To sai dai Singh ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama. Yana mai bayyana su a matsayin kullalliya ce kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki.
A gaida Murtala Faruk Sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu har yanzu akan batun na rikicin kasar Sudan, inda direbobi da mamallakan motoci da ke jigirar kayayyakin kasuwanci daga jihar Difa a Nijar zuwa Sudan suke cikin yanayin zulumi tun bayan barkewar rikicin, inda a yanzu haka manyan motoci da dama suka yi lodi a jihar Difa amma suka kasa dagawa zuwa kasar ta Sudan sakamakon wannan rikici. Daga jihar Difa ga wakilin muryar Amurka Abakar Isa da ƙarin bayani.
Fiye dai da mako ɗaya kenan da kasar ta Sudan ta fada a cikin wannan rikici inda ake masayar wuta tsakanin sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burha da sojojin RSF da ke ƙarƙashin jagorancin Mohamed Hamdan. Tuni dai wannan rikici ya fara shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasar ta Sudan da wasu ƙasashen Afrika, misali jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar ta kasance jihar da wasu ƙasashen Afrika irin Chad da ma wasu yankunan Nijar amfani da ita wajen shigar kayayyakin kasuwancinsu a kasar ta Sudan. Kwanaki goma kenan da al'amuran zirga-zirga ke tafiyar hawainiya tsakanin jihar ta Difa da kasar ta Sudan, al'amarin da ya jefa direbobi da kuma 'yan kasuwar da ke shigar da kayayyakin kasuwancinsu a kasar ta Sudan a cikin wani hali na saka mai wuya. Kafin dai barkewar wannan rikici, a kowane mako ana samun akalla treloli 5 zuwa 6 da ke loda kayayyakin kasuwanci daga jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan. To amma barkewar wannan rikicin ya hana motoci da dama da suka yi lodi a jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan saboda fargabar. Adam Abubakar direba ne kuma dan kasar Sudan yana daya daga cikin waɗanda wannan al'amarin ya shafa.
Zirga-zirga na harkar motoci gaskiya mun shiga matsala sosai, dan tun yau fitinan nan ya taso direba da masu kaya da duka da muna cikin wahala daga Chad har Niger har Sudan, kuma a cikin nan ne muna cin abincin mu. Saboda haka kowa da ya taya mana addu'a, wannan fitina wannan Allah ya sa ya sayar da shi haka.
Ita ma kungiyar direbobin manyan motoci na Niger ta bayyana damuwarta game da wannan al'amari na kasar Sudan. Kyari Mustafa shine shugaban wannan kungiyar.
To ala hakika mu nan jihar Difa muna da alaka babba da Sudan, dan halin da nake muku magana ina cikin haraba na gidan duwanin da muke lodi. Yanzu haka muna da motoci guda 4 wanda muke lodi na kasar Sudan. Mota guda ɗaya na Jinena ne, kowa san Jinena ina ne, Sudan ne. Akwai mota guda 3 na Habasha kuma Sudan ne shi ma, amma Procter Chat. Amma garin Khartoum da muna loda motocin Khartoum daga nan. Dama gaskiya a wannan yakin da suka fara na kwanaki 10 ba mu yi shi ba, kuma ba mu tsammanin ko za mu yi shi, domin garin muna tsammanin ko mu shiga da kaya zai dan ba mu wahala insha Allah. Mu yan bangaren sufuri direbobin mu da suke zuwa da sauran sautin da ma suka fara rikicin yawanci sun janye motocin, saboda shi yaki masifa ne ba san wanda zai shafa ba.
Na yi kokarin jin ta bakin 'yan kasuwan Niger da suka kasa shigar kayayyakin kasuwancin nasu a kasar ta Sudan sakamakon wannan rikicin, amma ban samu nasara ba. Abubakar Isa, sashen Hausa na Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Abubakar Isa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin kware wada harjiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba jan hankali ne kan ribar tsayawa da kafa cibiyoyin ilimi da ilmantarwa da tsohon gwamnan jihar Neja Dr. Muazu Babangida Aliyu yayi. Daga nan za mu shiga yankin Gede-gede a jihar Kano don jin yadda kungiyar wanzar da zaman lafiya ta sa kai ke gudanar da aiki ta hanyar tarbiyyantar da matasa da suka kangare. Da farko tsohon gwamna Dr. Muazu Babangida Aliyu na magana ne a taron gidauniyar raya ilimi a Abuja don aikin ginawa da tallafawa makarantu da kan ɗo ɗalibai kusan kyauta har ma da kula da ilimin marayu.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwambansiya.
Sai kawai gari ka fitar a cewar gwamna ya tashi ya ce zai iya biyan wa'insu amma ba zai biya malamai ba. Bai damu ma da zuwa makarantu ya san ma me ake yi ba. Su kuma iyaye an karaya ba mai iya tunkara. Ilimin ɗanka is ya ma fi ilimin ka kai kanka. Don shi ne in ana fatan in Allah ya maka tsawon rai ya zama duk inda ya tafi a ce ai dan wane kaza ne. To in ba ilimin nan me za a ce in bai da ilimi ko abin kirki ba zai iya yi ba. Kuma gashi yanzu an bar mu da yara sai shaye-shaye ga wa'ensu ma da ba su makarantun don koyaushe aka ce wai yara da ba su makaranta sun kai kaza to koyaushe idan aka ce maka sun kai miliyan 20 ka tabbata Arewa suke miliyan 15 din saboda haka dole mu kara masu kaini su kungiyoyin nan su kara bude makarantu da kyau kuma a ko ina muka je mu kara gaya ma mutane ka san wato abin mamaki yan kasuwar mu da ba san cewa ana samun kuɗi sosai a makarantu ba idan ka gina makaranta shekara 7 in kai investment daga wannan shekara 7 komai naka ne kuma inda kai investing da kyau kasa kuɗin da kyau aka gina makaranta mai kyau aka samu malamai na kirki da sauransu daya shekara 1-2-3 daga shekara 5 din zuwa 7 komai naka ne kuma riba ne har la'ila kuma duk yaron da ya bi ta makarantar har ya san cewa ga wanda ya gina makarantar nan ko yaushe in ya tuna ko murna yayi ko bai ce Allah ya sa albarka ba ya riga ya nuna cewa abin da yake so kenan sai ya ce kaman ka gina rijiya wani ya zo ya sha ruwan ka yi masallaci wani ya zo ya salla to haka kuma in ka yi makaranta ka dubi mutane da yawa ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi yau shekarun makarantun nan nawa ko primary ko secondary ko university saboda haka dole mu kara wa mutane kaimi mu kuma kira wa'annan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau yanzu kamar yadda muka ji magabatanmu na cewa kowa dai ya san gidan ubansa kuma gidan ubanmu arewan nan kuma ko mun ki ko mun so ko me muka zama za a samu arewan kuma idan ba mu haɗa kanmu ba wallahi za a rarraba mu yanzu za a dinga ɗaukar mu ɗaya-ɗaya ana watsarwa. Shata yi wani waka ku tashi ku farka yar arewa wannan wakan mutane da yawa idan suka lura da wakan na san idan ka ji waka sai a ce wani ne yi shi kaza kaza amma da za ka saurari wannan waka yau ina manyan mutanen namu da za ki haɗa kan to ya kamata mu haɗa kanmu mu tabbata cewa arewa ta zama ita ce direban Najeriya ba kuma direban Najeriya wai kawai don an ba ku shugaban kasa ba a'a duk abubuwan nan ta fannin wato ko economy ko political leadership ne ko menene Allah ya bamu amma har yanzu ba a san hanyoyin da za a tura shi ba idan ana mana takaman man petrol ne to shi ma yanzu arewa ta samu in ana mana takaman gold ne gold din zamfar kawai ya fi na Ghana yawa da ake ce mata ma gold cost ka gane ko to idan muka fito da wa'annan hanyoyin yanda za mu tabbata cewa duk wani dan Arewa ya samu ingantaccen rayuwa. Menene ingantaccen rayuwa? A dai ce ba za ka je ka kwanta da yunwa a cikin ka ba. Daya kenan. A ce ƴaƴanka da makwabtanka suna jin daɗin junansu kuma suna samun ilimi mai kyau. A ce ka tashi daga Sokoto za ka mai Duguri ba ka da tsoron cewa wani zai tare ka a hanya. Gidanka koko ƴaƴanka maza da mata duk sun samu ilimin da yake ko me ya faru za su iya zama a cikin rayuwarsu ba tare da damuwa ba.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sosai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan
a anguwar gyaɗe-gyaɗe da ke cikin birnin Kano kuma a shekarun baya an fuskanci kalubalen tsaro daga wasu matasa da suka kangare. Wannan ya yi sanadiyar kafa wata ƙungiya ko kwamitin zaman lafiya na 'yan sa-kai da Alhaji Ibrahim Goje ke jagoranta. Mun tattauna da Ibrahim Goje don jin yadda suke gudanar da wannan aiki da irin tasirin da suke yi a unguwar.
Abubuwa ne suka dinga tasowa kala-kala. Na farko yara tarbiyyarsu ta lalace, kana tsaye da rana tsaka za ga yara sun fito a guje da wuka, ana yanke-yanke, ana kashe-kashe, ana sare-sare a irin wannan unguwa tamu mai albarka da gyaɗe-gyaɗe. Kuma da unguwar ba haka take ba, sai muka tsaya muka yi tunani muka ga cewa to ya za a yi, muna ga muna da gudunmawa da za mu iya bayarwa, tunda mu ma ba a ba mu irin wannan tarbiyyar ba, kuma muna ji muna gani mu bari har unguwa ta zo ta kai irin wannan yanayi nata. Wannan shine dalilin da muka tashi muka hoɓasa muka je muka ce to bari duk procedure da ake bi, wato matakai da ake bi na doka mun bi, muka yi wa kungiyar register da local government, muka yi mata register da state, sannan kuma muna da lauyoyi wanda in abu na shari'a ne ya kama a shari'a suna zuwa mana ko ina su bi mana kadin hakkin karbuwa ta karbu. Saboda dama abin kowa yana damunsa, ya rasa ya zai yi saboda tsoro wai da ake na yara. To da muka kafa wannan kungiya, a gaskiya duk wanda zai yi kungiya dama irin wannan to ya dauko da Allah ake cewa ba gamu, sai kai hakuri a zage ka a ci mutuncinka ba abin da ba za a yi maka ba, amma in kai hakuri to zaka samu nasara. To hakuri da muka yi shi sa muka samu nasara alhamdulillah. Yanzu idan ka zaka duba cikin Kano ma gabaki daya, idan zaka saurari gidajen radio kowa ce ake kuje ku koyi da kungiya irin ta gyaɗe-gyaɗe, wannan shine nasara da muka samu a wannan kungiya.
A nan Alhaji Ibrahim Goje ya bayyana wani babban kalubale da suka taba fuskanta a yayin da suke gudanar da wannan aiki na sa kai.
Kalubale dai da muka fuskanta wanda har ya muke tunanin da zai dan raza namu mutane ko su yan kwamiti na security namu su ja da baya, shine wani operation da muka je muka yi a kofar gidan baban Laila, wani guri da ake kira Kankare. Kankare duk mutumin da yake gyaɗe-gyaɗe ba ma gyaɗe-gyaɗe ba, duk mutumin da yake Kano ya san mecece Kankare. Muka je muka wani operation da dare, aka sassari yaranmu, aka daddatsa musu wuka, aka kwakwace musu wayoyi. Alhamdulillah a daren muka tafi Aminu Kano, muka je aka yi treatment dinsu, aka ci gaba da akwai wanda sun kai wata biyu ko uku ana ba su treatment, kuma alhamdulillah kungiya take biya a jihunta. Haka kuma muke bi gidajen su waɗannan wadansu su takwas da aka yi wa rauni ko tara, muke bawa iyalansu a dan hasafi dan dalili mutum ne yake abu ba albashi kake biyansa ba sadaukar da rayuwarsa yayi, ya kamata ka hoɓasa ka nuna cewa kishin abu. Wallahi haka har suka samu lafiya gabaki ɗayansu, ba wanda ya kashe ko kobansa. Kuma haka muke dan basu 2,500 haka a gidajensu. Wallahi akwai ɗaya da muka je mata ce to kaga irin wannan kaga da wani gurin ne kaga haka za a bamu da rauni da wahala. To har Allah ba sauki, haka muka dinga wannan abu Allah ba sauki. To wannan shine babban kalubale da muka fuskanta. Amma daga wannan gaskiya ba mu samu wani kalubale ba. Jama'a unguwa, malamai, ɗan boko, ɗan siyasa dan su mun kirawo su da attajiran unguwa gabaki daya, wallahi wannan kungiya ta karbu 100%.
Masu sauraro, a nan za mu dakata da shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro da kun turo mana ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Sanusi Mudatai da Magaram. kace amincewa da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da janar-janar masu rikicin mulki suka yi a ƙasar Sudan. Ina kira ga shugabanni da suke da mutane a Sudan din, musamman ma Najeriya da Nijar, da cewa su amfani da wannan damar ta tsagaita wuta su kwaso al'ummominsu, su kawo su ƙasashen su don tsiratar da su daga cikin mawuyacin halin da suke ciki a can Sudan. Sai kuma ra'ayin Babandi Mamman Bande, kai ma cewa kai gaskiya ya kamata mahukuntan Najeriya su gaggauta kwaso dalibai da suke ƙasar Sudan tun kafin cikar wa'adin tsagaita wuta na kwanaki uku ya cika. Muna addu'a Allah ya dawo da su gida lafiya, amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri, kace ba a yin bori da sanyin jiki. Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi gaggawar ceto ɗaliban da sauran 'yan Najeriya da suke neman ceto a ƙasar Sudan saboda mummunan faɗan da ake gwabzawa a ƙasar. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Sani mai lengi-lengi Yalwa Yawuri, kace albarkacin ranar yaƙi da cutar malaria da aka gudanar. Muna kira ga sauran ƙasashen Afirka da su bi sahun ƙasar Ghana da Najeriya wajen amincewa da amfani da allurar rigakafin cutar a cikin ƙasashensu don ganin an yi wa cutar taron dangi. Da fata Allah ya sa a dace, amin.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To zara a taƙaice, wani hari kan gidan yarin da ake tsare da hanbararren shugaban Sudan Umar El-Bashir ya haifar da kokwanto kan inda yake, yayin da manyan janar-janar biyu na ƙasar suke ci gaba da yaƙin neman madafun iko. Rundunar soji ta ce ana tsare da shi ne a wani keɓantaccen wuri, yayin da ita kuma rundunar tsaro ta RSF ta yi zargin cewa sojojin sun kwashe gidan yari ne da ƙarfi a zaman wani sashi na shirin mai da Al-Bashir a kan mulki. Rundunar sojin saman Jamus ta sanar a yau Laraba cewa an kama wasu jirage uku na leƙen asiri na sojin Rasha a sararin samaniyar tekun Baltic. Jami'an ƙasar Jamus sun ce jiragen ƙasar ta Jamus da kuma Burtaniya ne suka tare jiragen na Rasha da ke tashi ba tare da na'urorinsu ba. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin samar da yarjejeniya a yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden zai karɓi baƙuncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a fadar White House a wata ziyarar aiki. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya lashe aman da ya yi kan kalaman da ya furta a jiya Talata na cewa ƙasar za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wadda ta ba da sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yammacin jiya Talata ne ofishin shugaban ƙasar ya sake lale dangane da kalaman na Ramaphosa tare da bayyana cewa ya yi tuntuɓen harshe ne. Kotun kolin Indiya ta ba da umarni ga 'yan sandan Delhi da su gaggauta gurfanar da ɗan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta ƙasar Brij Bhushan Sharan Singh, wanda ake zargi da yin lalata da mata 'yan dambe na Indiya da dama. Umarnin kotun na jiya Talata ya biyo ne kwanaki biyu bayan wato manyan 'yan damben Indiya sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin ƙasar inda suke neman a kama Singh ba tare da wani jinkiri ba. Babban mai shari'a D.Y. Chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suke yi suna da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar kotu. To sai dai Singh ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama. Yana mai bayyana su a matsayin wata ƙullalliya kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Leathers Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.